This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Talata 12 ga watan Nuwambar shekarar 2024. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Habis Babulle muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa akalla mutum 6 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wurin hakar ma'adinai a karamar hukumar Basa da ke jihar Plateau, Najeriya.
Ramin da suka shiga akwai ruwa a bayan gefen da suka je garin kokarin su ga za su tone ma'adinai, sai suka je suka tabo ramin ruwa, sai ruwa ne ya fito ya ci su, ba ma ko kasa ne ya fadi a kansu ba.
To a yau za mu bude layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kauce wa shiga haɗura? Lambar da za ku kira ita ce 202-980-6850. Kada manta sai an ƙara alamar tararawa, wato a farko plus kenan. Sannan muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bambam wanda Ramatu Garba Baba za ta gabatar. A yau shirin ya duba yadda ƙasashe da suka ci gaba ke ba da muhimmanci wajen sanin baƙin da ke shiga ƙasarsu da kuma ƙasashe masu tasowa da ake ganin akasin hakan. Ta mafa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Wani alƙali ya ɗage yanke hukunci kan ko za a soke hukuncin da aka yanke wa zababban shugaban ƙasa Donald Trump a shari'ar ba da kuɗin toshiyar baki saboda hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke kan kariya ga shugaban ƙasa. A yau Talata ne aka shirya cewa alƙali na New York Juan Merchan zai yanke hukunci. Maimakon haka ya gaya wa lauyoyin Trump a yau Talata cewa ya jinkirta yanke hukuncin har zuwa ranar 19 ga watan Nuwamba mai zuwa. A cewar sakonnin email da aka shigar a gaban kotun, lauyan Trump Emil Bourbon ya buƙaci kotun da ta jinkirta a ƙarshen makon da ya wuce, yana mai cewa a dakatar da shari'ar sannan kuma a kawo ƙarshen ta gaba ɗaya, ya zama dole don kauce wa cikas da rashin bin kundin tsarin mulki ga ikon shugaban ƙasa na gudanar da mulki. Masu gabatar da ƙara sun amince da jinkirta. Trump ya sake lashe zaben shugaban ƙasa a makon da ya wuce, amma shari'ar ta shafi ɗan Republican ɗin ne a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa ne, ba a matsayinsa na mai jiran gado ba. Amurka ta ƙaƙaba takunkumi a kan wani babban jami'in sojan Sudan a yau Talata, bisa zarginsa da jagorantar cin zarafin bil'adama a yankin yammacin Darfur na ƙasarsa. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan Abdulrahman Juma'a Barakallah, wani kwamandan dakarun sa kai na RSF wanda ta zarge shi da kasancewa wani madugu a tashin hankalin da ake ci gaba da yi wanda ke shafar fararen hula a Sudan. Sudan dai ta fada cikin kazamar rikici tun a watan Afrilun 2023 tsakanin sojoji karkashin Jeneral Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun RSF karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa Jeneral Muhammad Hamdan Dagalo. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar Baitul Malin ta ce jirgin dakarun RSF a yammacin Darfur akwai sai han bayanai da suka nuna cewa ana take haƙƙin bil'adama da suka hada da kai hari kan fararen hula, cin zarafi a badalanci da kuma tashin hankali na kabilanci. Hukumomin Palestina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum 14 a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnuke sararin saman wajen kudancin birnin Beirut kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka faɗa ma mazauna yankin da su fice daga wurin. Yayin da ake ci gaba da fafata faɗan, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani rahoto mai cewa Isra'ila ba ta cika wa'adin ranar Talata da Amurka ta ƙayyade na ba da damar ƙarin shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ba. Amma rundunar sojin Isra'ila ta ce an kai ɗaruruwan fakitin abinci da ruwa zuwa wani yanki da ke arewacin Gaza, inda ta mayar da hankali kan ayyukanta. A watan da ya gabata, gwamnatin Biden ta gaya wa Isra'ila cewa ta ƙara yawan abinci da kayayyaki zuwa Gaza, ko kuma ta fuskanci yanke tallafin soji. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister New Zealand Christopher Luxon ya ba da haƙuri a hukumance a majalisar dokokin ƙasar a yau Talata game da cin zarafi da azabtarwa da kuma rashin kula da dubban ɗaruruwan yara da manya masu rauni. Abin tsoro ne, abin ban tausayi ne, ba daidai ba ne, kuma bai kamata hakan ya faru ba, an ji Luxon yayin da yake magana da 'yan majalisar dokoki da wani gidan baje koli da ke cike da jama'a makil tare da waɗanda suka tsira daga cin zarafin. Kimanin mutum 200,000 a ƙasar, yara da ake kula da su a wuraren kula da yara mallakar ƙungiyoyin addinai da ke zaune a ƙasar sun fuskanci cin zarafi mara misaltuwa cikin tsawon shekaru 70. Wani rahoto mai ban tsoro da aka fitar a watan Yulin da ya gabata ya ce a ƙarƙashin bincike mafi girma da aka taɓa yi a New Zealand, an samu rashin daidaito a ƙabilan Maori 'yan asalin New Zealand.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, rahotanni daga jihar Plateau, Najeriya na cewa kallon mutum shida ne waɗanda akasarinsu matasa ne suka rasa rayukansu a wurin haƙar ma'adinai a ƙauyen Kilisau da ke yankin Rukuba a ƙaramin hukumar Basa da ke jihar. Hakan na faruwa ne yayin da hukumomin tsaro a jihar wacce ke tsakiyar arewacin Najeriya suka musanta raɗe-raɗin samun wani abin fashewa a garin Jos. Kamar da za ku ji wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana.
Shugaban kungiyar raya al'ummar bace na ƙasa da ƙasa, Mr. Dauda Aku, ya ce matasan sun gamu da ajalinsu ne yayin da ruwa ya mamaye ramin da suke ciki suna neman ma'adinai na kuza.
A wurin ma'adinai da ya fada ba fada mai yakan mutane ba. Ramin da suka shiga akwai ruwa a ɗayan gefen, da suka je garin kokarin su ga za su tone ma'adinai sai suka je suka tabo ramin ruwa, sai ruwa ne ya fito ya ci su, ba ma ko kasa ne ya faɗi a kansu ba. Wanda suke cikin ramin a lokacin da aka yi wannan abu sun kai kusan mutane 30, amma saura daga cikinsu sun samu sun tsira, wanda Allah ya musu cikawa mutane 6 ne. A cikin mutane 6 ɗin da Allah ya musu cika, akwai wanda yake service ya dawo ne daga camp ya ce bari ya zo gida ya huta ya koma.
Yana abotan ƙasa kenan.
Allah ya ce lokaci ya yi. Kuma yana 500 level a civil engineering a University of Jos. Da sauransu dai.
Amma yanzu wani yanayi ake ciki a wurin da wannan lamarin ya faru?
Mutane wahala ya yi yawa, wanda mutane suna neman dukkan za su yi samu kuɗi. Matasa sun tashi, wayansu za su yi makaranta, a wurin suke samun kuɗi su yi makaranta. Wayansu ma sun bar makarantar gaba ɗaya su saboda talauci, saboda wahalan da ake ciki, wanda wayansu sun ɗauki kuzaɗin ne hanyar samun kuɗin su, shi yasa suke yi.
Kan yawan ruftawar ramukan haƙar ma'adinai da rasa rayuka da ke aukuwa, Malama Raulatu Piuna, shugaban kungiyar mata da ke aikin ma'adinai a jihar Plateau, ta shawarci hukumomi da su tallafa wa matasan su kafa kungiyoyi don gudanar da aikin cikin tsari.
Federal government sun ba da zarafi a forming cooperative.
Wato kungiyoyi kenan.
Kungiyoyi kenan. Shi chairman abinda zai iya yi shine ya haɗa su matasan nan, ya sa su register a Ministry of Mines. Bayan suka yi haka, wurin da suka san akwai ma'adinan nan, sai su je su karɓi paper na tono. To, kinga za su fara yin abubuwan da ya kamata daidai. Domin kamun su karɓi paper tonin nan, sai sun samu wanda suna da qualification. Muna kiran shi COMEG da NMGS, cewa sun kore da iya irin wannan aikin. Sai su zo su ba su shawara a yanda za su bi tonu waɗannan ma'adinan su samu amfanin shi ya rage chances of mutane wai sun shiga cikin rami sun rasa ransu.
Kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar Basa, Joshua Riti, ya ci tura inda ya aiko min da sakon hakuri saboda yana aiki, kuma har lokacin da na hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta buƙaci jama'a da su yi fatali da rahotannin tashin bam a cikin garin Jos da ke yawo a kafafen sada zumunta. Rundunar ta ce tuni jama'anta suka binciko ramin da ake raɗe-raɗin an dasa bam kuma ba ta samu komai a ciki ba, don haka ta buƙaci al'umma su ci gaba da harkokinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 20. Shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumudumansu. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja da asuna ba,
wani gari
bai kai arewa
hannu. Jama'a sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. A ƙasashenmu na Afirka da dama, ba kasafai hukumomi suka damu da sanin alƙalman baƙin da ke zama a cikin ƙasar ba, sai dai a ƙasashen duniya da aka samu ci gaba, zama ba bisa ƙa'ida ba babban laifi ne. Shirin na yau ya yada zango a ƙasar Saudiya, ɗaya daga cikin ƙasashen da 'yan Afirka ke yawan zuwa don neman rayuwa mai inganci, sai dai hakan na tattare da wasu ƙalubale.
Inda za ka ga akan ce musu akwai ayyuka ba irin yanda suke tsammanin aikin za a samu ba, wani aiki ne wanda za a kai su, misali a ce za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da za ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka.
Kuma gaskiya dole aiki inda da Laraba za ka yi, dole he ka iya Larabcin nan, saboda rashin iya Larabci ma iya sa ka rasa aiki a cikin ko.
To a gaba kaɗan za a ji yanda da dama suka iya shawo kan waɗannan ƙalubalen da dalilan da ke saka gwamnatin Saudiyan ke tsaurara matakan shiga da ma zama a ƙasar. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Kamar yadda watakila aka sani, ƙasar Saudiya dai na karɓar miliyoyin baƙi a duk shekara waɗanda mahajjata ne da ke zuwa ƙasar don yin ibada. Da dama dai na shiga ƙasar da zammar yin ibada, sai dai kuma akwai waɗanda ke ƙin koma ƙasashensu na asali. Dr. Janidu Habib ƙwararren likita ne da ya kwashe fiye da shekaru 3 yana aiki a ƙasar ta Saudiya. A tattaunawa da muryar Amurka, ya taɓo kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ƙasar ke ɗaukar tsauraran matakai.
Ƙasashen da take ɗauke da wuraren ibada guda biyu mafiya girma a musulunci, to ba za ta rabu da zuwan baƙi ba, shi ya sa ba za su ba da damar mutum ya zauna a ƙasar ba tare da takardu ba, ko kuma su bari ana shiga ba tare da tsari ba, saboda abu ne wanda suke ganin kamar barazana ga tsaro, barazana ga tattalin arzikinsu.
To a yayin da gwamnatin kasar ke kokarin ganin ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron kasar da ma rayukan al'umma, ta ci gaba da fuskantar matsaloli daga masu fasa ƙorin mutane da ke yaudarar jama'a suna kawo su kasar daga bisani, labari ya sha bamban. A nan Malam Kamilu Ma'azo, mazaunin kasar ta Saudiya, ya yi tsokaci yana mai cewa
wa'inda zaka ga akan ce musu akwai ayyuka wanda wasu kamfanoni ne wanda kaman agent da su dauko su su kawo su wanda tun farko bai da matsari ba su ma san me za su yi ba ko ba su san wani irin aiki za su yi ba za a ce musu kawai akwai ayyuka a Saudiya akwai aiki a Saudiya wanda za a iya fadan wani adadin kuɗin da za a ba su to adadin kuɗin da za a ba su ne in suka ji kuɗin sai su ji yana da yawa a Najeriya to irin wayannan shi yake jawo hankalin mutane kaga sun bar ayyukansu sun taho sun zo nan an kawo su to da zaran kuma an kawo su nan fa ba irin yanda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su wanda kwata-kwata bai kan tsari ko in ma a kasanka ne ba za ka iya irin wayannan ayyukan ba misali a ce za ka zo za a ɗauke ka za a kai ka jeji wajen da za ka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka wanda dai abu ne na kaskanci wanda ba kowa zai iya yi ba duk akwai irin wayannan abubuwa
to baya ga ma wannan matsalar zama a Saudiya kansa na buƙatar ƙwarewa a harshen Larabci wanda ga waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na Afirka ke zama wani babban ƙalubale kamar yanda malama Bahiya Muhammad Harun ta shaida min
in dai zaka yi aiki da Larabawa ne dole sai ka iya Larabci in Allah ya saka man baki wanda suke zuwa haka yan kasashenmu Najeriya in mutum zaki ga wani kwalkwalwashi tana da sauran daukan abu wani kuma kwalkwalwashi ba ta da sauran daukan abu to gaskiya wasu iya ba su wahala kuma gaskiya dole aiki in da yadda Laraba zaka yi dole he ka iya Larabcin nan saboda rashin iya Larabci ma iya saka ka rasa aiki ake cewa ko haidin kasuwanci ne zaka yi da mutanen mu Hausa
Shakka babu ƴan jirani daga ƙasashenmu na Afirka na ci gaba da cin karo da ƙalubale mababanta a ƙasashen da suka je neman rayuwa mai inganci.
Akan hanyar mu ta zuwa Umara mukan ga an tsaye da motocin da muka taho da su an zazzakulo masu takadda haramtacciya wacce ta wuce kwanakinta. An kama su an tafi da su wannan gaskiya kalubale ne babba da yake faruwa a can
har wa yau Dr. Janaidu Habib da ya kasance ganau kan irin rayuwar da baki ke tsintar kansa a ƙasa kamar Saudiya ya ja hankalin shugabannin ƙasashen Afirka
ba na tunani ana ra'ayin ƙasa irin Saudiya za ta sassauka wa mutane akan zama a ƙasar su ba tare da takardu ba bisa tsari hakan in kika lura a ƴan kwanan baya hatta samun biza ma ta umara ta zamanto abu mai matukar wahala ba dan komai ba saboda me suna ganin mutane suna zuwa da niyyar su yi ibada sai kuma su zauna sai su a neme su a rasa magana shine ra'ayin shugabannin mu a nan Afirka su dage su kyautata rayuwar mu samar da aikin yi da rayuwa mai dadi a sauƙaƙa wa mutane tsadar rayuwa a sama wa mutane tsaro hakan zai sa mutane da za su je kasashe irin waɗannan ya zamanto sun shiga ta hanya halastacciya sun je su yi aiki su ba ta su gudunmawa ga fannuka da dama na tattalin arziki na ilimi da sauransu
haka dai kasar na biya da dama ga waɗanda ke da burin yin aiki a Saudiya sai dai ya kamata a bi matakan da ta shimfiɗa a cewar Malam Kamilu
na farko mu dauka daga fannin karatu neman ilimi akwai jami'o'i da makarantu ne wanda zaka bi tsari na neman admission ka samu wayannan makarantun domin ka zo kai karatu haka shi ma aiki akwai tsarin aiki wanda ake bi wanda mutum zai zo aiki misali kaman wanda za a dauko su kaman misali ko likitoci ko malamai wanda su tun daga kasashen su ma za a neme su za su cika sharuɗa a dauke su a ba su ayyuka akwai kuma wani ayyuka wanda ya shafi misali kananan ayyuka kamar ce masu yin tukin mota ko masu yin gadi ko masu abubuwa da yawa wanda yake kan tsari su ma akwai yanda ake a tura takarda ko kuma su nema a ba su wannan ayyuka
Dalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bam na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ta waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kauce wa shiga haɗura? Kada a manta lambar da za a kira, ita ce 202-980-6850. Kada da ya aman lambar ita ce 202-980-6850. Wani ne a kan layi? To ga dukkan alamu akwai tangardar na'ura. To ga kira mun samu daga Kwara. Wane ne a kan layi? Na Kwara, kana tare da mu? Na Kwara, idan kana jin mu ka ɗaga murya. To kada dai a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Maudu'inmu na yau shi ne shin ta waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kauce wa shiga haɗura? Kamar yadda kuka ji a farko, wato lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Wane ne a kan layi? Ina jin kamar layin na Kaduna ya katse, kamar yadda na Kwara shi ma ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Maudu'inmu shi ne shin ta waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kauce wa shiga ayyukan da za su sa su cikin haɗura? Wane ne a kan layi daga Niger?
Wani ne ake mula a garin Maigode a can ba jihar Niger.
To muna jin ka.
To na farko ina so da sakon ta'aziyya ta ga abokiyar aikin ku Hajiya Madina bisa ga rashe-rashen da aka yi mata.
To malallah, mun gode.
To sannan kuma shugabanninmu na ƙasashen Afirka abin da ya kamata su sa ƙasashensu a gaba. Yau kuka da duk wani arziki da ake takama da shi a duniya, to ƙasashenmu na Afirka Allah ya sani ne mafi. Yana da sai kaci abin da muke kira da shugabanninmu kenan na ƙasashenmu na Afirka.
To malalla, mun gode na jihar Niger. Layin naka kaman yana ɗan rawa, amma ga wani kira mun samu daga Kaduna. Wane ne a kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalo, barka da dare.
Alhaji Musa, barka da dare.
Suna na Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano nan Najeriya.
Na'am.
To alhamdulillah, Malam Mahmud, abinda muke kira ga su kansu wannan shugabanni namu na Afirka, abubuwa ne wanda yake ya kamata ai sun san abin da ya kamata. Ka kamar ni abin da zai magana especially mamu nan Najeriya, gwamnoninmu su shugabanni sun san abin da ya kamata. Dan kaga matasa suna zama ba aikin yi, ko da noma za ka yi a ce ba ka da jarin da za ka noma, a nema wa matasa aikin yi. Idan aka nema musu aikin yi, kuma in noman za ka yi a dauki jari a baka idan kai dan tsauye ne, idan kuma kasuwa kake yi a dauki jari a baka, a buɗe abubuwa da kamfanonika wanda suke wanda mutane za su ayyukan yi sosai. To ina ganin idan aka ba mu lalo wallahi za a samu ci gaba.
To madallah, mun gode Alhaji Musa.
Wannan maka fata harkari Alhaji Musa Garo, na gode.
Madallah, tashi lafiya. To bari mu leƙa jihar Bauchi. Wane ne akan layi a Bauchi? Na Bauchi, kana tare da mu? Yau, wane ne akan layi daga Bauchi?
Hamza ne daga Zaria.
To muna jin ka Hamza na Zaria.
To alhamdulillah, lallai a wannan maduyi shi ne abu mai kyau, amma ina ganin abin da ya kamata a ci shiwa gabanni musamman na Afirka su kokarin ainihin wato kokarin masana'antu da yake.
Layin Hamza ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-980-685. Waɗanne hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nan Afirka ya kamata su tallafa wa matasa? Muna da kira daga Niger. Wane ne akan layi a Niger?
Kuna tare da Lawal Al daga nan mata mai jamhuriyar Niger.
To muna jin kamar Lawal.
Dangane da wannan
layin malam Lawal ya katse ko kuma ya aje. Kamar da muka faɗa, lambar ita ce 202-980-685. Ta waɗannan hanyoyi kuke ganin gwamnatocin ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su tallafa wa matasa domin su kauce wa shiga haɗura? Mun samu kira daga Bauchi. Wane ne a kan layi? Na Bauchi. Wa alaikum salam.
Sunana Samuel Al-Sawa, kafin malaka karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
Yawa, to muna jinka.
Bafa Amerika, yau da ya fatan alkhairi zan muka saboda na kwana biyu ban shigo ba.
Allah sarki, to muna godiya kwarai da gaske. Menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna akai?
To abin da kuke tattauna ka ra'ayi nan nan sai dai nan gaba insha Allah.
To madalla, mun gode sai ka sake kira in Allah ya yarda. Lambar da za a kira ita ce 202. To ga kira daga Niger. Wane ne akan layi?
Usmane Ridwan ne.
To muna jin ka. Muna jin ka Malam Ridwan.
Wato wannan shugabanni namu na Afirka ya kamata ce zuwa yanzu kansu yana dan ƙara wayewa, yana ƙara lura da abubuwan da waɗannan shugabanni na duniya suke yi musu a irin zagon ƙasan da suke musu da sauransu. Ya kamata yanzu kansu ya waye kamar yadda ɗan ƙasashen nasu wanda suke mulki ya waye.
Kuma da lamuna godiya ga dukkan waɗanda suka kira da kuma waɗanda ba su samu damar kiran mu ba. Muna kuma ba da haƙuri kan tangaɗin na'ura da aka samu. To yanzu kuma ga labaran duniya a taƙaice.
Wani alkali ya ɗage yanke hukunci kan ko za a soke hukuncin da aka yanke wa zababban shugaban ƙasa Donald Trump a shari'ar bada kuɗin toshiyar baki saboda hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke kan kariya ga shugaban ƙasa. Amurka ta ƙagaba takunkumi akan wani babban jami'in sojan Sudan a yau Talata bisa zarginsa da jagorantar cin zarafin bil'adama a yankin yammacin Darfur na ƙasarsa. Ma'aikatar Baitul Madin Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan Abdulrahman Juma'a Barakallah, wani kwamandan dakarun sa-kai na RSF wanda ta zarge shi da kasancewa wani madu a tashin hankalin da ake ci gaba da yi wanda ke shafar fararen hula a Sudan. Hukumomin Palestina sun faɗa cewa har-haren Isra'ila da ta kai ta sama sun kashe akalla mutum 14 a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnuke sararin saman wajen kudancin birnin Beirut kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka.
To a gaida kai Muhammad Hafiz Babalu, masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana, inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook har da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da Fiona Nandudu da ta hada mana shirin, sai injiniyanmu ne Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.